sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya da Dalol FM a Jamhuriyar Niger Beta Alpha Radio a kumasin Ghana Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na hantsi sunana Hassan Maina Kaina da zan jagoranci akalar shirin wannan shiri na kunshe da rahoto kan martani da shugabannin Fulani suka mayar akan harin da aka kai ga jama'ar su a gangan dake jihar Oyo al'ummar Najeriya a Jamhuriyar Niger na bukatar Niger din ta bude kan iyakarta da Najeriya kamar da yadda Najeriya ta yi hukumar zaben Najeriya ta tsaye da watan Nuwamba don zaben gwamnati a jihar Anambra muna da shirin ajina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya amma da farko sai ku jara zama don sauraron cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan hantsin ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar wasu kusoshin jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka Senator Marco Rubio da Senator Mitt Romney a jiya Lahadi sun nuna rashin amincewar su da shirin sabuwar shari'a sake tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ake zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar kasar inda daruruwan magoya bayansa suka hana majalisar aikin ta a ranar 6 ga watan nan a wani taro a kusa da fadar White House Trump ya nema magoya bayansa da su tattaki zuwa majalisar kasar su tunkari ƴan majalisar a daidai lokacin da suke muhawarar tabbatar da sakamakon zabe na wakilan Electoral College da zai tabbatar da Biden a matsayin wanda aka zaba a makon da ya gabata ne dai aka rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 Senator Rubio mai wakiltar jihar Florida ya shaida wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewar duk da cewar Trump ya dau laifin wasu daga cikin abubuwan da suka faru amma shi bai yarda da shari'ar da majalisar dattawan za ta yi ba biyo bayan tsige shi da majalisar wakilai ta yi a rangamar dai ta kai ga rasuwar mutane biyar da ya hada da dan sanda daya wanda ake ci gaba da bincike akan dalilin mutuwarsa Magoya bayan Trump sama da 800 ne suka afka wa ƴan sanda suka shiga majalisar suka farfasa gilasai da sauran kaya a cewar mahukunta daga baya an samu damar shawo kansu ƴan majalisun suka ci gaba da aikin su na tabbatar da nasara ga Biden a ranar 7 ga wata zamu sake komawa cikin abin da muka tsinci kan mu shekaru 5 da suka wuce sake bincike wanda bai da wani alfanu ga kasar Rubio ya kara da cewar wannan ba binciken babban laifi bane siyasa ce kawai kuma za ta kara rarraba kawunan kasar jami'an fadar White House biyu sun ce a yau litinin ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden a hukumance zai sake maido da dokar nan da ta hana mu waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga kasashen Brazil, Ireland, Britania da wasu kasashen Turai 26 zuwa kasar saboda annobar coronavirus mutanen biyu dai sun shaida wa kafan labarai ta Associated Press amma sun nemi a sake sunan su sun kuma kara da cewar za a saka kasar Afirka ta Kudu cikin jerin kasashen da za a hana musu shigowa Amurka akan halin damuwa da ake da shi na wani sabon nau'in cutar da aka samu a kasar dake yawo zuwa kasashen ketare Biden dai na sake maido da dokar tsohon shugaban kasa Donald Trump da ya kafa a cikin ƴan kwanaki da suka rage mishi ya bar aiki wanda ta tanaji sassaucin dokar hana shigowa daga ranar Talata labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yunkurin gwamnatin Amurka na yi wa miliyoyin ƴan kasar rigakafin annobar corona na neman kai wankin hulla dare a cewar bayanan sabuwar gwamnatin Joe Biden jiya Lahadi amma suna fatan cimma wannan burin nan da watanni uku shirin na neman durkushewa amma mun tada shi tsaye a cewar Zabar Basera, wanda Biden ya nada a matsayin ministan lafiyar shi a wata hira da yi da gidan talabijin na CNN da kuma matakin da ake kai na rigakafin annobar. Abinda muka gada baya aiki, amma yanzu dole ne mu tabbatar da yana aiki, a cewar Basera. Ba za a iya magance matsalar ba nan take, amma muna sa ran mu yi iya bakin kokarinmu, za mu iya dawo da komai daidai a cikin kasar. A makon da ya gabata, kamin ya bar aiki, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya jinjina wa gwamnatinsa kan kokarin dakile annobar corona. Biden dai ya saka wa kansa burin yi wa Amurkawa miliyan 100 rigakafin cikin kwanaki 100 daga kama aikinsa. Wasu tagwayen bamamamai sun tashi da wasu sojoji a tsakiyar Mali cikin dare da suka yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 da wasu da ake zargi 'yan ta'adda ne 30 a daren jiya Lahadi a cewar sojoji. Harin dai an kai shi ne a sansanin sojojin da ke bakin iyakar kasar da Burkina Faso, inda aka taba kai hari a kan 'yan ta'adda a arewacin Mali a 2012, kamun daga baya suka watsu zuwa sauran wurare.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. Shugabannin Fulani sun nuna rashin jin daɗin su akan harin da matashin rajin kare muradin Yarbawa Sunday Igboho ya jagoranta akan al'ummar Fulani a yankin Igangan dake karamar hukumar Ibara fa a jihar Oyo, inda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane biyu. Daga birnin Badun ga rahoton wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal.
Yaman matasan Fulani Airport da Nigeria Airport na yi fir da wannan abin da ya faru, kuma tun da mun ga Yarbawa suna kafa wannan masu kudin nan ne dan iri haka sai ya faru, don sun yi shiri ne su yaƙe mu da yan kare.
To kana ganin suna yaƙa waɗanda ba masu aikata laifuka ba?
In mutum ya yi laifi, ai ya kamata a hukunta wanda ya yi laifi, amma ba zai jami kamar wanda bai san rawa ba, bai san sauka ba. Kuma muna fata da ɗan faɗi da maka. Mustafa Aliyu ni na sanar biyar jamuna ti fulbe asusensu of Nigeria. Wallahi mota sun hankali kawai mun gani ranar ranar Juma'a, wannan nan bayar bai nan da wake kira Sunday Igboho ya je da tawagar sa, yana suna da yawa to sun je sun gida kawai, sun je suna harbe bindigogi na harbe mutane, sun gode gida, gode duk gida sarki Fulani Oyo State ya bai Sadu Abdulkadir, kuma sun gode duk motocin sa.
To me ya kawo wannan hatsaniya?
Wallahi mu ba mu sani ake wai mu Fulani mu bar Yarbawa da barai kawai.
To ko an kashe wani a wannan rikici?
Eh wallahi da yake har yanzu ban tabbata ko an kashe wani ko ba a kashe ba, wannan ba zai bada wannan bayani.
To ko wani ya bace daga cikin wannan sashe ko kuma wurin da an kai rikicin?
Eh wallahi akwai wani dotijo ba mu gansu har yanzu ba, da sai sarkin Fulani din ba mu gansu ba, ba mu san inda yake, ko an kashe su ne ko ya bace ban tabbata wannan ba.
To akwai wanda ya samu rauni a cikin rikicin?
Wani mutum uku na sai ya samu rauni.
Gidaje nawa an huko ne?
Eh gidaje da yake ba girga ba, amma gidaje abu da na sani gidaje ya kai gidaje kamar bakir da ba mai auke 10.
To motoci ba?
Motoci 10 sa daya.
To duka na Fulani ne ko akwai na wasu al'umma wasu kabilu?
Duka motoci sarki da jajan sa ne. Amma yanzu da fahin nan kwamitin hukumar sanda na jihar Oyo alaka gwamna da kasaraki suna tuna sun je can yanzu. Yanzu aka zo gida ya lafa ya gabata mai kawai.
To yanzu ana cewa babu wani rikici kenan?
Yanzu a yau kan babu wani rikici, to ba mu san abun da zai faru a gaba, amma yanzu haka haka komi ya lata.
Fulana alaki aku da lokon ma ce mamu yadda Allah ya ce sarki Fulani yake ku. To wannan gaskiya ne abin da yake faru, kaga ana kira mutane kowa ya kwantar da hankalinsa, kuma jami'an tsaro su tsaya wato su shawo hankalin duk mutane wanda suke kurmuta irin ayyukan nan, wato na tsawon da mutane wato a zamu a zauna lafiya.
Kamar yadda aka bada sanarwa tun farko cewa al'ummar Fulani su bar wannan yankin, al'ummar Fulani sun fara yin kaura kenan.
Maganar cewa su tsaki sun ga ina za su babu gunda za su je, kama gunda suke wanda ya zauna shekara 20-30-40 yana wuce a zo a rana sai ko a kira tashin ya tashi na zai ji, kaga wani tashi hankali ne daban, gwamnati ya zo ya shiga wato kawo matsala zaman lafiya tsakanin Fulani wato da mutanen kasa.
Sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya da ke jihar Oyo ya citura. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Al'ummar Najeriya da ke jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su buɗe kan iyakar ƙasar da suka rufe a sanadiyar annobar coronavirus. Haruna Maman Bako daga birnin Kwanne ya aika mana da ƙarin bayani.
Hukumomin na jamhuriyar Niger sun dauki matakin kulle iyakokin kasar ne sanadiyar cutar coronavirus. Alhaji Hadisul dan masane Ilela local government daya ne daga cikin ɗan kasuwar jihar Sokoto dake garin Ilela local government.
Hukumomi na Niger waɗanda ka faɗi a jiya sai kokari mun samu matsala rufe border Nigeria. Mutane sun wahala kuma da roƙon Allah da kiran da aka yi mashi gaban ƙasa Allah ya sa dukkan bododin Nigeria yau an bude su. To ina kira da mutanen Niger da ma ba rufe border su sun kai ba amma akwai magana kola wadda saboda tsaro mutanen Niger sun ka rufe border. To ina kira gare su su yi kokari su yi koyi da na Nigeria a bude domin gewaye-gewayen nan zai kawo musu matsalar da babu tsaro a cikin ta. Domin da mutunan kirki da wannan ma kirki ba daji suka bi sannan su shigo suna da tsaro suna da likitoci waɗanda ya kamata su hake ga bododin domin duk wanda ya to a bincike shi a gane wanda ya shigo da wanda ya ta.
Su ma waɗansu daga cikin 'yan Najeriya da na yake tafisu da su sun yi wannan kiran ga hukumomin na jamhuriyar Nijar.
Suna na Bashir gaskiya gurgudu irin yadda ake magana buɗe bodar Najeriya gurgudu mun ji daɗi don haka ita ma Nijar muna fata irin yadda muke ji daɗi wannan ma muna fata wannan bodar ta Nijar a buɗe ta domin komai ta yi kiliya. Italy is saboda corona kwarai kuwa.
Alhaji ran iriya kusa ga Araba nan muna bakin boda gaskiya muna fatan Niger ita ma ta bude boda ta ko da yake taliki ne saboda corona amma muna fatan ita ma ta bude sai abin hezan kowa ya ji dadi sosai yadda ake so.
Suna na Tanimin daga Rumijin Kalmalo muna fata da fatan alheri kaman yanda aka bude wannan boda ta Nigeria kaman wannan boda da ta Niger kace a rukan kulura to ita kulura ce kuma muna fata ita ma Allah ka lokacin bude ta.
To dai suna na Kamilu Aliyu far local government gaskiya yana godiya da bude bododin nan an kai alhamdulillah na fatan nan Niger ba su ma su bude nasu amma dai in Allah ya da nasu corona ce ta hana bude su amma su ma muna fatan insha Allah za su bude.
Alhaji dai inna shugaban kungiyar ɗan kasuwa ta gundumar birnin Kwanni ya kira ana zaben garin ga hukumomin na kasar Sam
nan ba buda ba amma buda wanda bai ba saboda wannan ciwo na zamani ya zo kuma ya dawo to shine muke sauna Niger har yanzu a rihe take. Abinda fata Allah sauka wannan ibtila'i da Allah ya turo muna su ma su duba su bude hanya idan aka bi hanya Najeriya bisa mu ma mu bi muna buƙatar su bude hanya su ma su duba su gani komai na Allah ne.
Abinda yasa jama'ar Najeriya ke ci gaba da yin wannan kiran shine irin yanda bi hanyoyin daji suka zamanto ruwan dare ga jama'a a cikin wannan halin na rufe border ta jamhuriyar Niger domin tsallakawa zuwa kasashe makwabtanta. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Jama'a kada ku shafa kuna tsoron sashen Hausa na muryar Amurka. Hukumar zaben Najeriya ta ayyana watan Nuwamba a matsayin lokacin gudanar da zaben gwamnatin jihar Anambra. Wannan zai faru ne don gwamnatin jihar Mr. Willie Obiano zai kammala wa'adi a farkon shekarar baɗi. Ga ƙarin bayani daga daraktan labarai na hukumar Mr. Nick Dazan.
Bisa ga doka saboda duk ayyukanmu na hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC muna kai ayyukanmu bisa ga doka kuma bisa ga sashi 178 na kundin tsarin mulki da kuma sashi 25 na dokokin zaɓe wato Electoral Act. Ita hukumar zaɓe ranar talata da ya shuɗe ta fidda jadawalin zaɓe na takarar gwamna a jihar Anambra kuma ta saka wato ranar Asabar 6 ga watan Nuwamba a aiwatar da wannan zaɓe. Kamar yadda aka sani dai ana zaben nan bisa ga doka wato kwana 150 kamun wa'adin gwamna ya shuɗe ko kuma bayan kwana 30 bayan wa'adin gwamna ya shuɗe. To bisa ga sashi 178 na kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma wato sashi 25 na dokokin zaben 2010 wanda aka masoyi ya nuna kenan wa'adin gwamnati Anambra zai shuɗe ranar 17 ga watan 3 na 2022. To ya zama wajibi kenan a yi wannan zaɓe ko a tsakanin watan 10 da kuma watan 11 wato Oktoba da kuma Nuwamba. To shi yasa ita hukumar zaɓe ta fidda jadawalin zaɓe kuma bisa ga wannan jadawali za a ba da shelan wannan zaɓe wato notice na wannan zaɓe ranar 9 ga watan 6 na wannan shekara. sa'annan kuma washe gari wato 10 ga watan 6 na wannan shekara to ɗan takara suna iya karban form wanda za su cika na nuna cewar suna so su yi takara sa'annan bayan sun cika wannan form za a zo a yi wato zabe na fidda gwani a jam'iyyu inda daga bisani wanda ya zama zakara a wannan zabe na fidda gwani shine zai zama wato dan takarar jam'iyya
a wani wata ne za a gudanar da wannan a hukumance
ranan 10 ga watan 6 na wannan shekara za a kuma fara campaign bayan ɗan takara sun fito kenan daga sakamakon wannan zabe na fidda gwani har an mika mana mu sunayensu to za a fara campaign watan 8 ga wannan shekara ranan 8 ga watan 8 a wato Agusta sa'annan ranan 7 ga watan 10 idan Allah ya kai mu ita hukumar zabe za ta wallafa sunaye na karshe na waɗanda za su yi takara na gwamna a karkashin jam'iyyu ranan Asabar 6 ga watan Nuwamba na wannan shekara
har ila yau da ita cutar corona tana ci gaba da yaduwa a sassa na duniya yanzu idan wannan lamarin ya ci gaba da bazuwa tana yiwa a dage shi wannan zaben
a ba zai yi a daga ba saboda in ka yi la'akari da zabuka da muka yi a baya a jihar Edo da Ondo ai mun yi su a yanayin wannan annoba ne na corona kuma bisa ga doka ba yanda za a kawo soyi ma waɗannan kwanaki da za a yi wannan zabe ba tare da an sami akasi ba to shi yasa wato wannan zabe ya zama wajibi kuma saboda ya zama wajibi ya nuna kenan za a yi shi a yanayin annoban COVID-19
shin yanzu kamar nera nama ne aka ware saboda gudanar da shi wannan zaben
eh kawai yanzu ba zan ce maka lalle lalle ga ko nawa aka ware ba amma idan ka bani lokaci zan iya bincika in shaida maka
Director a hukumar zaben Najeriya kenan Mr Nick Dazan a zantawar sa da wakilin mu Alfonso Okoro Igwe Karan shafa'a muryar Amurka ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurkan yanzu kuma ga Binti Zero da shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya sunana Binti Esther Jagora shirin a ci gaba da duba yadda wasu kasashen duniya ke yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da safarar kwayoyin da kuma neman hanyoyin dakile wannan mummunar dabi'a da ta zama ruwan dare musamman tsakanin matasa iyayen gobe da kuma mata A cikin shirinmu na wannan makon wanda zai zama na kashi na biyu kuma na karshe za mu saki komawa ga wakilin muryar Amurka da ke birnin Yamai a jamhuriyar Niger Salamomin Barma don jin hirarsu da Madam Nana Aishatu ita ma wata ƴar hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi na kasar akan wasu dalilan da ke haɓaka shaye-shayen da safarar kwayoyin da kuma wasu shawarwarin da ita ma ta bayar ke komawa birnin Yamai a jamhuriyar Niger ga Sule don jin ta bakin Madam Nana Aichatu
haɓaka wannan kwayoyin tana ta ƙara kamari a cikin ƙasar mu ta Niger kuma a ƙetare ma nan tunda ku diba ku gani waɗansu ɗan kasashen waje ne sun ka ƙetaro daga garin su sun ka zo nan wurin dan daga nan wurin Niger ko su saye ta a nan wurin ko kuma daga nan Niger su yi lansayin abun ga su yi oda a sako musu ita kun gani ko kenan suna son su mai da kasan mu kamar dai Black Tournament kuma tattara na wannan kwaya kenan ya kamata kiran da nake ga al'umma wanga aiki ba na 'yan sanda kadai bane lalle 'yan sanda suna kokarin su amma ya kamata a ce al'umma ma ta kama tunda yau in kun diba kun gani wanga abun ya shahi kowa yo in baka da da a gidanka da yake cikin wannan matsala kana da wani makwabci ko kuma hiya da haka nan kenan gaskiya ya kamata kowa ya kama in kun ga abin da bai kamata ba ko kuma yawa zuwa ga uwaye ma musamman zuwa ga uwaye kaga danka yana da wasu abukai da baka raba da su da sauran su to tun abu tun karye da zahin shi ake bugun shi tun lokacin ne kamata ka tankoro ka rika ku bibiye shi ku ga wadannan irin mutane ne yake tare da su tunda yawanci duka daga nan ne ake farawa
wadannan hanyoyi ne za a yi amfani da su domin sanar da yan sanda kamar wasu wadanda ake ganin cikin unguwa ko a wani wuri inda ba a yarda da mutanen nan ba
hanyoyi suna da yawa hanyoyin suna da amma hanyoyin da sun kai sauki su ne mun ba da lambobi lambobi suna nan da an ka bada da in kun ka ga abun da bai kamata ba kawai ku yi kira bisa lambobin nan ku shaida musu cewa ga hawan ga abun kun ga alamun ga abubuwan da ake da bai cancanta ba kenan suna iya zawa tun da warin su diba su gani kenan suna nan lambobin sai ku yi aiki da su lambar ita ce 98 0 8 0 0 9 in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani duk abubuwan da ba ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku
to amma komisar wasu na ɗarin su to a asirin waɗanda ke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka amma suna gudun kada a je wani abu ya same su daga baya saboda rashin kariya
a'a in dai mutum ya zo wannan muna ba ku tabbacin cewa in ba kai ba kai tunda wata ran zazzabin baki yana sa ka tahi cikin inda kake zamna fada ka ko menene ka tahi kai deja kai ka san da kai ka kira bisa wannan lambar kai kagayi abubuwan da ake yana ake yi kuma sai ka koma can da baya cikin fadaka ka sai kana hira cikin hira ka cikin wannan tuntuɓin baki ya sa ka sai ka gayi ka ce ai wanta da an kama shi kun gani ko ni dan samu na ga ma yan sanda in baka nan ba ai da har yanzu yana nena wannan to kun ga irin wannan in kana magana baka san bawa ke da kai kusan ka kenan sai dai kai ka tona ma kanka asiri amma ba dai daga nan wurin ba ana rike sirrin da mutane sun ka bada sai dai in kai ka koma daga baya ka tona ma kanka asiri tunda su nan wurin kawai aikin su kenan bai wane a sai da kuma baya a sai a tura maka asiri tunda in aka tura maka asiri ai gobe wani bai ƙara zawa kuma ya wannan ko kenan sai dai in kai ka sai ka ƙara gani
to masu sauraro da hakan ka kawo ƙarshen wannan shirin amarajin wakilin murya Amerika suna Momini Barma ni ce taku Binta Esero da na hada shirin ne kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo muku wani sabon shirin
yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya tare da Babangida Jibril
jaridar da banga da ke cikin manyan labaran jaridar da banga ta cewa kungiyar mu yace Allah ta kasa ta bayyana cewa in banda bakin jini ba banda mulki ke jawo mana karkashin gwamnati mai ci yanzu a yarda kungiyar ta da babban sakataren kungiyar mu yace Allah Salih Al-Hassan ya bayyana cewa makiyaya sun samu kansu cikin wani hali na tsaka mai wuya karkashin jagorancin mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari inda kuma basu jita da dadi ba sakataren kungiyar namu yace Allah ya bayyana cewa karkashin gwamnati mai ci yanzu wancan jihar Ondo ta ba su wa'adin kwanaki 7 domin su bar jihar har kuma ga kashe-kashe da ake wa ƴan uwansu a jihar Oyo inji Salih Hassan kamar da jaridar da bangar ta ruwaito sai kuma jaridar Dilde daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mika alhinin sa bisa rasuwar Shehun Dikwa a jihar Borno Alhaji Muhammad Ibn Musta Alkanimi na biyu wanda ya rasu a ranar Asabar din nan a wani asibiti dake birnin Abuja shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana bargayi Shehun Nadikwa da cewa ya taka rawar gani wajen wazar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umman yankin sa kuma ya rusani a daidai lokacin da ake matukar bukatar sa domin gabatar da shawarwari da tabbatar da tsaro da kuma ci gaban al'umma jaridar Dize ta ruwaito fadar shugaban Najeriya na mika alhinin shugaban kasa Muhammadu Buhari ga Shehun Borno da gwamnatin jihar ta Borno da sauran al'umma bisa wannan gagarumin rashi da aka yi Shehun Dikwa Alhaji Muhammad Ibn Musta Alkanimi na biyu wanda rasu yana da shekaru 75 a duniya. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na kira ga shugabannin kasashen yammacin Afirka karkashin tutar kungiyar ECOWAS cewa su hanzarta wajen kirkiro nasu dabaru na yin gwajin cutar coronavirus maimakon dogaro da na kasashen waje. Jaridar ta ruwaito ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema, wanda ya wakilci shugaban kasa a wajen wannan taro da aka gudanar da kafofin sadarwar zamani wato internet, cewa akwai bukatar kasashen Afirka su tashi tsaye wajen kirkiro nasu magunguna da kuma na'urorin gwaji maimakon dogaro da na kasashen ketare na cutar corona. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian, na cewa gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello ya yi kiran samun kafa wata doka da za ta tabbatar da daukan kwararan matakai akan masu aiwatar da sace-sacen mutane da kuma ta'addanci a kasar. Gwamnatin Sani Bello ya furta hakan ne a lokacin rantsar da alkalin jihar Niger Justice Aisha Lamini Baobari a gidan gwamnati. Don haka gwamnati ya yi kira ga bangaren shari'a da kuma majalisa da su haɗa kai domin fitar da wasu dokoki masu ƙarfi da za su kawo ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci. Abin yaji birnin murya Amurka a Najeriya.
Lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka da Pakistan sun samar da wasu shirye-shirye guda biyu da za su inganta fannin kiwon lafiya da sa ido kan cututtuka masu yaduwa a kasar ta Pakistan. Na farko shine sabon tsarin da kasar za ta fitar da hanyoyin tabbatar da inganci da karfin magunguna. Kana na biyu kuwa shine yadda kasar za ta iya samun alƙaluman cututtuka masu yaduwa. A farkon watan Disamba, hukumar tantance magunguna ta Pakistan tare da haɗin gwiwar hukumar USAID suka bayyana da sabon shirin wanda zai dinga kula da yadda ake hada sabbin magunguna da tabbatar da ingancin su. Shirin wanda aka kira shi haɗaɗɗen tsarin tantance bayanai na ƙasar Pakistan zai taimaka wa kamfanonin Pakistan su samu damar neman izinin hada magunguna da kuma tabbatar da an samar da nagartattun magunguna a kasuwa cikin rahusa. Shirin kuma an samar da shi ne ta yadda zai dace da tanajin ka'idojin hada magunguna na ƙasa da ƙasa da baiwa Pakistan din damar shiga kasuwar magunguna ta duniya. Jami'an gwamnatin Amurka da Pakistan din sun sanar da kaddamar da cibiyoyi 155 don kula da yadda jami'an kiwon lafiya suke gudanar da ayyukansu na dakile yaduwar cututtuka kamar annobar corona a duk fadin kasar. Hukumar USAID tana tallafa ma aikin bada horo ga 'yan tawagogin aikin karta kwana da ke sashen aikin kula da yaduwar annobar corona. Kana jami'an ana horar da su akan yadda za su yi amfani da alƙalumma wajen gano masu ɗauke da cutar corona a duk fadin cibiyoyin. Haka zai samar da jagorori a duk cibiyoyin. Mataimaki na musamman ga Prime Minister kasar a bangaren lafiya, Dr. Faisal Sultan, ya bayyana jin daɗin su ga gwamnatin ta Amurka tare da tabbatar da cewar wannan agajin zai taimaka matuƙa wajen samar da tsarin ƙididdigar cututtuka masu yaduwa a Pakistan din. Amurka da Pakistan sun kasance kan gaba akan waɗannan batutuwan, ba wai kawai ta ɓangaren hukumar tsaron lafiya ta GHSA ba, har ma da aiki a cikin ƙasar da jama'ar yankuna daban-daban. Samun damar gaggauta bibiyar cututtuka cikin sauri, gano su da kuma ɗaukar matakai kan duk wata barazana ga lafiyar jama'a abu ne muhimmi. Hakan ya ƙara danƙon zumunci da ƙawarmu gwamnatin Pakistan da ta samu damar kafa cibiyoyin gundumomi da samar da kusan jami'an kiwon lafiya 3,000 don taro akan duk wata annoba da take barazana ga Pakistan ɗin, a cewar daraktan wannan tafiyar Juliet Koneni. Muna godewa gwamnatin Pakistan saboda wannan ci gaba da haɗin gwiwa da muke yi da samar da tsari tun daga matakin gunduma zuwa na yanki har ma zuwa ga birnin tarayya wajen samar da kayan aiki da za su taimaka a dakile yaduwar annobar corona da ma wasu cututtuka. sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan wakawa ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku, mu yi lafiya.